This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin 2 ga watan Satumban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga kanun labarai.
To Murtala, gwamnatin Ukraine ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka da sanyin safiyar jiya. Wanda ya shafi yankunan Rasha da dama da tashoshin samar da makamashin lantarki da matatun mai a Moscow. China ta sha alwashin dada bunƙasa ga wurtaccen shirin nan nata na gina hanyoyi da bunƙasa sufurin motoci, jirgin ƙasa da jirgin ruwa da kuma sauran madafun ci gaba. Sannan a jiya Lahadi, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin zafafa faɗan Isra'ila da Hamas. Bayan da Isra'ilar ta gano gawarwakin mutane shida cikin waɗanda Hamas take garkuwa da su.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yayin da ƙaramin ministan tsaron Najeriya ya bada sanarwar tarewa a Sokoto tare da manyan hafsoshin tsaron ƙasar domin yaƙi da 'yan tada kayar baya, manazarta na bayyana matakin da cewa ya yi kama da kalaman siyasa.
Ko ba su zo Sokoto ba, ko sojojin ga duk suna inda suke, idan ana da niyyar ɗaukan mataki wanda ya kamata a ɗauka domin a kai ƙarshensu, kai ana iya ɗauka.
A Najeriya kuma dilalan man fetur na ci gaba da kokawa kan yawan haraji a wajen sayo man, ciki har da wasu da suke ganin ba sa bisa ka'ida.
Idan motanka ta zo shiga sai ka biya naira ɗaya a kowace litan da za ka ɗauka a wannan depot. In kuma baka biya wannan kuɗi ba, motan nan sai dai ta koma ba ta ɗauki wannan.
Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarki Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. To amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an gwamnatin Rasha sun ce Ukraine ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka da sanyin safiyar jiya Lahadi, wanda ya shafi yankunan Rasha da dama da ya hada da tashoshin samar da makamashin lantarki da matatun mai a Moscow da birnin Tver da ke kusa da Moscow. Rasha ta ce makaman kare sararin samanta sun kakkabo jiragen Ukraine mara matuka 158, daga cikinsu biyu a Moscow, sannan guda tara kuma a yankunan da ke kewaye. An kakkabo jirage marasa matuka 46 daga yankin Husk, inda Ukraine ta zafafa kai hare-harenta. Magajin garin Moscow Sergei Sobyanin ya ba da rahoton zubowar tarkacen wasu jirage mara matuka biyu da suka yi sanadin tada gobara a wata matatar mai. Ya bayyana cewa gobarar ta faru ne a wani daki a matatar man, sai dai kuma bai dakatar da aiki a matatar ba. Kafar yada labaran kasar TASS ta bayyana cewa hukumar kwana-kwanar kasar ta ce ta kashe gobarar. China ta sha alwashin dada bunƙasa ga wurtaccen shirin nan nata na gina hanyoyi da bunƙasa sufurin motoci, jirgin ƙasa da jirgin ruwa da kuma sauran madafun ci gaba, wato Belt and Global Infrastructure a turance BRI. Tana mai alƙawarin ƙulla haɗin kai mai ma'ana gabanin taron da za ta yi da shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka da ake shirin ƙaddamarwa a birnin Beijing a ranar Laraba. Asali ma dai Afirka tana daga cikin yankuna masu mahimmanci a cikin tsarin da ake ayyana shi da BRI, inda tuni kamfanonin China suka rataba hannu a kan ayyukan da suka zarta dala biliyan 700 tsakanin shekarar 2013 zuwa 2023, a cewar ma'aikatar kasuwancin kasar ta China. To sai dai masu sukar shirin harkokin China a nahiyar na zargin shirin na BRI da jefa kasashen Afirka cikin dimbin bashi da kuma daukar nauyin ayyukan da ke barna ga muhalli. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya sha alwashin zafafa faɗan Isra'ila da Hamas, bayan da Isra'ilar ta gano gawarwakin mutane shida cikin waɗanda Hamas take garkuwa da su, wanda bisa dukkan alamu harbe su mayakan Hamas suka yi jim kaɗan gabanin gano inda aka ɓoye su da sojoji suka yi a Gaza. ai duk wanda ya kashe mutanen da ake garkuwa da su baya neman a cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita bude wuta a Gaza, a cewar Netanyahu a wata sanarwa. Yana gaya ma shugabannin Hamas cewa za mu gano inda kuke, za mu kama ku, kuma za mu bi kadi. Wani mai magana da yawun sojin Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya faɗa wa manema labarai a wurin wani taron manema labarai cewa bisa hasashenmu na farko, ƴan Hamas sun yi musu kisar gilla ne a ɗan ƙanƙanin lokaci kafin mu isa inda suka aka ɓoye su. An gano gawarwakinsu a hanyar ƙarƙashin ƙasa ne a yammacin birnin Rafa. To, lana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniya. To, amma kafin nan, bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. A yayin da ƙaramin ministan tsaron Najeriya Bello Muhammad Matawalle ya ba da sanarwar cewa zai tare a Sokoto tare da manyan hafsoshin tsaron ƙasar domin yaƙi da 'yan tada ƙayar baya da suka addabi jihohin yankin, manazarta lamuran tsaro na bayyana matakin da cewa ya yi kama da kalamai irin na siyasa. Wannan da yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan bullar wani bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta wanda ke nuna wani kasurgumin ɗan bindiga da yaransa suna murnar kamewa tare da kona wasu motocin sulke na soji a yankin jihar Zamfara. Wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani.
Waɗannan fayafayen bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na Facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake a wasu sassa na arewa, musamman a arewa maso yammacin Najeriya. Saboda haka ne wasu ke ganin sanarwar da ma'aikatar tsaro ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar Bello Muhammad Matawalle da manyan hafsoshin tsaro su tare a Sokoto su jagoranci kawar da ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya. Daukarcin tombana ne da mai bara. Farfesa Ma'azu Shamaki dan asalin yankin Sabon Birni ne a gabashin Sokoto, yankin da rashin tsaro ya kai intaha, yana ganin cewa
sha'anin tsaro in ba siyasa bace to ba a bayyanarwa, sai dai a dauki mataki wanda ya kamata a dauka. An dade ana kashe mu, amma ba mu ga abin da an kai ba wanda yayi tasiri a cikin wannan kasa. Ko ba su zo Sokoto ba, ko yana Abuja, ko sojojin ga duk suna inda suke, idan ana da niyyar daukan mataki wanda ya kamata a dauka domin a kai karshen su, ai ana iya dauka.
A haujin wasu kuma wannan abin fata ne, duk da yake an shajin haka amma ba a samu moriya ba. A cewar Bashir Altino Goyawa dan asalin yankin Isa duk a gabashin Sokoto,
ai kaga wannan sanarwar ma da sun kai ta na kasu ce ga harkar tsaro tashin warko. Domin bai kamata shi Tuji Yaziza ai haka ba, bai kamata Halilu Subuwu Yaziza ai haka ba. Kai mu abinda muka bukata aiki, babu bukata wani bayani, bayanu mun shajin su kudade waɗanda aka kashe kasar ga da sunan za a samu da tsaro. Mu yanzu ko son ji ba mu yi, mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga kafo ba.
A jihar Kebbi ma dake makwabtaka da jihar Sokoto, wasu mazana yankunan dake makwabtaka da jihohin Zamfara da Niger suna nuna fargaba kan shigar bakin barayi a yankin nasu, kamar yadda wani mazaunin garin Dan Umaru Alhaji Sani ya shaida min.
Muna ganin wa'annan ne wa'anda suka kashe sarkin gobir, to shi ne suka taso wajen mashin 100 sun zo tsakanin jihar Kebbi da Zamfara. Nan wani lungu ne daga Dan Umaru, abinda ya jera mana tumburku shadadi ya kai shadadin kawo ya tudun bici. To shi ne na akwai manyan tsaunuka suka shiga suka zama shi ne suna kama mutane suna talawa. Dan mun tambaye ƴan ƙauyuka wani suka sanci da barayi sun ce mana baki ne. Yanzu haka akwai hanya tsakanin Dan Umar zuwa Bello sun rihita.
To sai dai gwamnan jihar Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ya ce ba abin damuwa yanzu a waɗannan yankunan, domin gwamnatinsa tana ƙarfafa gwiwar jami'an tsaro tare da 'yan banga waɗanda ke kama musu aiki.
Duk da mun san ma'aikatan gwamnatin tarayya ne, amma kuma gwamnatin tarayya ta aiko su waɗannan jihohin namu domin su zo su yi mutanenmu aiki. Mutanenmu ne ake tsaro. Saboda haka mun ka ga ya dace mu ma mu yi complimenting abinda federal government suke yi. Muna taimaka ma jami'an tsaro da namu ta wani insani kamar allowance muke basu a kafu wani karshen wata, ba saboda kun bi saboda su ji daɗin tafiyar da aikin su yadda ya kamata. Idan motocin su suka samu damuwa kuma aka neme mu taimaka, kuma za mu taimaka mu gyara musu motocin su, ba saboda kun yi ba saboda al'umman mu ne suke wa aiki.
Wannan shirin da ma'aikatar tsaro ta Najeriya ta ayyana za ta aiwatar jama'a na ganin cewa idan har da gaske za ta yi to ta yi da gaske, kada a fara a bari yan ta'adda su mai da ramon gaya ga talakawa kamar yadda ya sha faruwa a baya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da karashin labaran duniya.
To Murtala, jirgin ruwan asibitin sojin ruwan China da ake watakin jirgin Salama ko da Peace Ark a turance, yana rangadin kusan dukkanin kasashen nahiyar Afirka, inda yake baiwa mutane kulawar lafiya kyauta, lamarin da ke dada faɗaɗa ƙarfin ikon ƙasar ta China a cikin dabara. A cikin makon da ya gabata, jirgin yaya da zango a gabar tekun ƙasar Afirka ta Kudu a yankin gundumar Cape na Yamma, inda ake dakon gudanar da tiyata ga mutane 80,000. Sama da mutane 300,000 sun yi amfani da wannan damar na samun kulawar lafiya kyauta da jirgin ruwan asibitin sojin ruwan China na Peace Ark yake baiwa mutane a yayin da ya yada zango a tashar jiragen ruwa na tsawon mako guda. Sinfiwe Mayeki, daya daga cikin marasa lafiya da ake jinyar su cikin jirgin, ya ce:
I found about the ship on social media and on the radio as well.
Na samu labarin jirgin ta kafar sada zumunta ne da kuma radio, kuma a tunanina zuwan su nan don taimaka mana abu ne mai kyau, domin gwamnatinmu bana tunanin suna wadatar da al'umma da bukatun al'amuran lafiya. Sannan likitoci da ma'aikatan jinya daga jirgin suna gudanar da aikin tiyatar yanar ido a asibitocin gwamnati da dama a Cape Town, a cewar Shinondiwa Esther Muhali, wacce take aiki a ƙarƙashin hukumar sojin ƙasar Afirka ta Kudun. Cikin harshen Turanci, kanar Shinondiwa Esther Muhali, jami'a a ma'aikatar lafiyar ƙasar Afirka ta Kudu, ta ce:
We know that everything is very costly.
Mun san cewa komai na tsada sosai. Batun wai a ce mutum ya samu damar biyan kuɗin magani wani babban ƙalubale ne ga waɗansu mutane. Mamakon ruwan sama a Nijar ya sake kashe akalla mutum 15 a ƙasar, abinda hukumomin yankin suka bayyana kenan jiya Lahadi, waɗanda ambaliyar ritsara su a bayan nan sakamakon ruwan saman da ake ta tafkawa babu ƙaƙƙautawa a ƙasar. Mamakon ruwan sama a ƙasashen da ke yankin yamma da Saharar Afirka ya yi sanadin ambaliyar ruwa tun watan Yuni, sannan waɗannan su ne waɗanda ambaliyar ta ritsa da su a bayan nan, bayan wasu mutane 217 da suka mutu a faɗin ƙasar cikin wannan lokaci, a cewar hukumomi. Sama da mutum 350,000 ne ambaliyar ta shafa, sannan a makon jiya kaɗan ya rage haurawar ruwan ambaliyar ta datse hanyar da ta haɗe babban birnin ƙasar Niamey da sauran sassan ƙasar. Mace-macen da ambaliyar ta haddasa na bayan nan ya auku ne a ranar Juma'a a birnin Maradi, babban cibiyar kasuwancin ƙasar, yankin da ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda ibtila'in ya fi shafa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dillalan man fetur a Najeriya sun koka kan wata badakala da suka ce sun bankaɗo ta karɓar haraji da suke ganin baya bisa doka a depo-depo da suke sayo man a biranen Lagos da Warri da kuma Port Harcourt, lamarin da suka ce yana taimakawa wajen ƙara farashin man a duk faɗin ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke kokawa kan tsananin tsadar man fetur wanda ya shafi farashin kayayyakin buƙatar jama'a. Daga Minna ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
Shugaban kamfanin mai na Fest Ashabab Alhaji Abdullahi Sarkin Turke ya ce a yanzu haka ba su da damar ɗauko mai sai sun biya naira ɗaya a kan kowace litar mai da motar tanka za ta ɗauko.
Yanzu idan ka zo shiga dama mutanensu ne a gate na farko kafin ka kai ga shiga depot. Kowace mota ka zo shiga a Lagos da Warri a kowane depot. Idan motanka ta zo shiga sai ka biya naira ɗaya a kowace litan da za ka ɗauka a wannan depot kafin su bari motan ta shiga, kuma wannan kuɗin za su karɓe shi ne cash, ba wai transfer ba, babu kuma receipt. In kuma baka biya wannan kuɗi ba, motan nan sai dai ta koma ba ta ɗauki wannan mota. Lita 50,000, 45,000, 40,000 shi ne ake loda a mota mafi ƙaranci. To duk motan da ka san za ta ɗauki lita 50,000, to duk ɗan Najeriya ya ba ƙungiyar nan naira ɗaya-ɗaya a man da ya saya.
To su ma dai Alhaji Babangida da Bashir Muhammad Ruwan Zafi wakilai ne na kamfanonin saida man a arewacin Najeriya da suke zaune a biranen Lagos da Wari sun buƙaci ganin gwamnati ta shiga cikin lamarin domin kawo ƙarshen shi bisa lura da yadda lamarin yake ƙarewa akan talakawan ƙasa.
Eto abu matsayin mu a gaskiya indai da mun san samu ne misali a sanar da gwamnati ko kuma manyan yi ne misali wannan kuɗin a kashe.
To kaga dole ne ya haifar da matsala, in yau ka kashe 200,000 ko 300,000 kafin lodin mota, to kaga ya zama dole ka sa shi a cikin kuɗi da kai wahalar mota kafin ka sai da farashin da zaka sai.
Dama me kuke so yanzu a yi?
Gaskiya muna kira ga ita ƙungiyar nan ta direbobin tanka da ta duba akan wannan al'amari a sauƙaƙa a janye wannan batun nera neran da wasu abubuwa da ake ƙirƙirowa babu gaira babu dalili.
To sai dai azantawa ta wayar salula mataimakin shugaban ƙungiyar direbobin tanka a Najeriya Malam Abubakar Malu ya ce ba su da masaniya akan wannan sabon haraji amma za su gudanar da bincike akan lamarin.
Da su da suka shiga cikin wannan halin, da su suka taba mu sun ce da mu ga abin da yake faruwa, ga abin da yake faruwa, dole ne abokan aikin mu ne, dole ne mu dau mataki na bincike akan korafi da suka kawo. Amma yanzu labarin nan ne a takaice a wurin ka nake ji.
A halin yanzu dai ana saida litan man fetur guda daga naira 900 zuwa 1,000 a kusan dukkanin jihohin arewacin Najeriya, sabanin naira 600 da naira 17 da gwamnatin Najeriya ta ce a sayar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mutar VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu duba yadda wasu gwamnatocin jihohi ke rushe kadorin al'umma da sunan gwamnatocin da suka gabata ba su bi ka'ida ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gunel. Masu sauraro, barkanku da sake haduwa a wani sabon shiri. A baya-bayan nan, gwamnatocin jihar Kano da Sokoto sun gudanar da wani gagarumin aikin ruso na kadarorin al'umma da sunan cewa suna gyara barnar da tsohuwar gwamnati kafin su ta gudanar. Idan watakila mai sauraro zai iya tunawa, gwamnatin jihar Kano ta ce ta kwato filaye da darajar kuɗin su ta kai fiye da naira tiriliyan guda daga hannun mutanen da aka mallaka wa ta haramtacciya hanya. Sai dai a lokacin, masana dokokin ƙasa da shari'a a ƙasar sun ce matakan da gwamnati ke bi na rusa gine-ginen mutane da sunan kawo gyara ya ci karo tare da dokokin ƙasa.
A hira ta gidan talabijin a Litinin din nan, sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffabici ya ce aikin rusa din da gwamnatin jihar ke yi na daga cikin yunkurinta na kwato filaye mallakar kamfanoni da cibiyoyin gwamnatin da suka zargi gwamnatin mai shudewa da mallakawa ɗaiɗaikun mutane. Wasu alƙalima da aka fitar a cikin ƙarshen makon nan sun nuna waɗanda rusau ɗin gwamnatin Kano ya shafa sun yi asarar akalla naira biliyan 120 cikin makonni uku da suka shuɗe.
Muka rataba hannu, wakilan gwamnati suka rataba hannu, suka zo suka mika mana fili, muka fara aiki. Gwamnati ta bamu har abin da ake ce masa certificate of occupancy duk mana da shi. An sace duk kayan da muka saka a hotel, an rusa mana mall da muka gina, gidajen ma da aka gina an rusa su. Hatta makwabta an shiga an musu ta'adi, an sace musu kayayyakin su. Dama can mun yi kiyasin abin da muka kashe, akalla muna neman naira biliyan 10,000. Mun kuma wani tilayoyin mu da su tura wannan abu, mu nemo haƙƙin mu a gurin gwamnatin jihar Kano.
Injiniya Rabiu Sa'id kenan, director a kamfanin da suka yi yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata wajen sake gina hotel din daula na Kano, wadda gwamnatin kanan ta yanzu ta rusa. Baya ga hotel din daula, gwamnatin ta rusa shaguna a bakin masallacin Idi na Kano, da wasu a filayen race course, da wani bangare na gidaje a yankin unguwar Salanta daura da Hayagusau Road a cikin birnin Kano. Har ma mamallaka waɗannan wurare ke cewa
dukkan ka'ida da ake nema wurin mallakar fili ko kuma izinin gini, babu wani abu da ya rage wanda ba mu yi ba. Tun daga matakin letter of grant har muka kai ga matakin COO, duka muna da iyali a cikin gidaje da sauransu a cikin gidajen.
Sunana Ali Rayu. Ba za mu iya misalta yadda muka tsinci tashin hankali ba, saboda waɗanda suke da iyalai a cikin gidajensu wallahi ba sa iya bacci. Suna da wuri a masallacin Idi, sannan kuma suna da wuri a nan wurin, kuma duka doka ce ta basu, kuma suna da komai wanda ya tabbatar da shaidar mallaka.
Ko da yake gwamnatin ta Kano na ikirarin cewa yakin da take na farfado da kadarorin gwamnati da tace gwamnatin baya ta mallaka wa wasu mutane ne, amma masana dokoki da shari'a a Najeriya na cewa
sashe na 43 na kundin tsarin mulki ya bai dukkan ƙasa damar ya mallaki kadara mara motsi, ma'ana abin da ya shafi gida da fuloti. Idan har zaka karba, sharadan shine sai ka ba da abin da ake kira notice. Ya zama wajibi a shimfiɗa ka'idodin da ya sa za a karbi shi wannan wuri daga wurinsa, a ba da compensation. Sashi na 28 na dokar ƙasa kuma na Land Act, shi ta bai wa gwamna damar da zai karɓa ɗin wannan. Su ai ba su aka yi ai, in laifi ne gwamnati ta yi laifi. To idan za ka gyara shi sai ka bi ka'idar doka ta ce a ba a gyara.
Barista Garba Abubakar kenan, wani lauya mai zaman kansa a Najeriya. A yayin da wasu daga cikin waɗanda wannan rusawa ya shafa ke cewa sun tunkari kotu domin neman haƙƙi, wasu jama'a a Kano kuwa na ganin kamata ya yi a ce dattawan Kano da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga tsakani domin samun daidaito, da nufin kubutar da Kanan daga fadawa cikin yanayin rudani ta fuskar harkokin saka jari da hada-hadar kasuwanci.
Allah ya kyauta. Bayan gudanar da wannan aiki na rusau da ya janyo asarar maƙudan kuɗaɗe, waɗanda lamarin ya shafa sun garzaya babbar kotun tarayya da ke birnin Kano, inda alƙalin da ya saurari ƙorafin, Justice Samuel Amobeda, ya yanke hukunci tare da umartar gwamnatin jihar Kano ta biya 'yan kasuwar diyan naira miliyan 30,000 saboda lalata musu dukiya ba tare da bin dokokin ƙasa ba. To maimakon irin wannan hukunci ya zama izina ga sauran jihohi, sai gashi irin wannan rusau ya faru a jihar Sokoto.
A halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin Sokoto, muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar Murtala Bawan Allah mai niyo. Na kuma tambaye sa me ya zafi haka, ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi, amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa.
Ana ce mai tsalhasin to bayan na sai na fara aiki, sai APC ta ci zabe. Da APC ta ci zabe ta hoye ce min wurin nan shi ya taba nema nai bai samu ba. Amma yanzu tun da APC ta dawo lalle magana te tana nan. Mun zo nan su da Sokoto, mun zo Land Housing, sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike, duk na kai takarduna, duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki. Dan shi hakkar ga dirilin dan gada an kai da ciko nasa sama ga tifa 2,300 wurin nan. To yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya da Hausa sama jigon APC na Sokoto sanata sarkin yamma. To shi sanata da kai ne ni mun yi magana da shi, na roki alhormatai, to duk dai abin baye ba. To da ƙarshe ne ni tabbatar da kwace ɗena, dan duk da takalluna ba a buƙaci an kawo ba.
Na tuntubi kakakin sanatawa mako Bashir Abubakar akan wannan batun, amma ya ce ba sanata ya yi rusau ba, gwamnati ta yi, don haka ba abin da zai ce. shi kuwa kwamishinan filaye gidaje Safiu da tsarin birni barista Nasiru Aliyu dan Tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa
wannan ba zan sani ba tunda ba ni ba mutum mai tsalhasi da bane kuma sanata magata ga da maka ba abokin shawarata bane ban san abin da suke cike ba na cewa ko kaza ko kaza abin da kawai ne sani a matsayina na commissioner shine wuri ne inda ake son azahi gidan sama an yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin kasa ce mai zurgawa to kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko na waye ko kuma yayi abin yake idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya
kafin wannan hasarar da mata labawan Allah yayi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunan sa akalla fiye da 10 akan titin Ali Aqilu Aminu Magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto aikin na rusau ya shafi ginin da yake kuma ya ce sai da ya gabatar da takardun sa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurin sa ne
babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ina gida wanda lokaci sai sab na Minister of Lands and Housing wato Director Town Planning yazo da daddare misalin kare 10 da rabi ya kawo man takarda takardan tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni a Zagarot ni babu wani bayani din samu wannan takarda ce kawai sai kwatsam Asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya da tambayeshin ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi shin an yi kididdiga assessment na diya ko ko wacce oda ce kawai aka ba su
to ko me commissioner zai ce akan wannan batun
a wannan hili ainihin shi na wani ina ganin Ahmed Sani ne wani marigayi kuma iyalan shi su yi muna complain cewa wannan wurin haraba su ce kuma an zo an karba da karfi an hana musu an ba wani shi na kusa ga guest in kuma mun shafa mishi jan penti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma ayin ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba
tsohon sakataren gwamnatin Sokoto Muhammad Mai Nasara Ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a riƙa bincike kwakwara kafin a aikatawa mutum
almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan ka rushe wayannan masana'antu ko gidaje zaka iske cewa yan PDP ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan a Sokoto ta tsakiya sanata Aliyu Magata ka dawo muku sa'annan gwamnatin ta shude wadda muke ciki ta mai girma sanata Aminu Waziri Tambol aka mallaka min takardar shaida cewa an bani wurin
a can watan nan bayan ma an yi wannan rusau a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun yayan jam'iyyar adawa ta PDP da sunan za a fadada titi da kuma shatalitali da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kudaden diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to ko waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu waɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa
gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba kamar yanzu nan Ali Aqilu in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin garin titin ya da rusga saboda wannan aikace-aikacen da aka yi
a cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar Sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba a ɗayan ɓangaren kuwa gwamnatin na ci gaba da bayar da ayyukan raya ƙasa da suka shafi samar da tituna da wasu ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomi da gwamnan jihar ke rangadi a halin yanzu
gwamnatin jihar Sokoto ta tabbatar da cewa za a ci gaba da gudanar da wannan aiki na rusau a duk inda aka shafa wajen fenti yayin da su kuma waɗanda asarar ta shafa suka runtuma zuwa kotu domin kai ƙorafe-ƙorafensu tare da fatan samun adalci masu sauraro abin da ya samu ake nan a shirinmu na yau sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu amarjin Muhammad Ibrahim Kwali da Muhammad Nasir da suka taimaka domin wannan shiri ya zo gare ku daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumi ke cewa muka sauke
a gaida Sarfilu Hashim Gumel masu saurare yanzu kuma sai labarai amma a takaice
to murtala a takaicin jami'an gwamnatin Russia sun ce Ukraine ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka da sanyin safiyar jiya Lahadi wanda ya shafi yankunan Rasha da dama da ya hada da tashoshin samar da makamashin lantarki da matatun mai a Moscow da birnin Tver da ke kusa da Moscow. China ta sha alwashin dada bunƙasa gawurtaccen shirin nan nata na gina hanyoyi da bunƙasa safarin motoci, jirgin ƙasa da jirgin ruwa da kuma sauran madafun ci gaba, wato Belt and Road Global Infrastructure a turance BRI.
A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai can an jima da karfe 4 na rana agogon Najeriya, za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Murtala Faruk Sanyinna, ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.